Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe shirin matasa ke muku lale marhaban da wannan maraicen Litinin 16 ga watan Nuwamba a nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com har wa yau ta amfani FM a birnin Yamai kasar Jamhuriyar Niger. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fagin
da Halima Jumrau.
Wayshin masu amfani da kabilanci da bangaranci da addini suna raba kan yan kasa meye manufar su me suke son cimma kuma me yasa har yanzu jama'a sun kasa raba kansu da masu irin wannan akida shugabanci nagari da zaman lafiya da ci gaba na iya samuwa kuwa ta hanyar haddasa kabilanci da bangaranci
duk inda aka haddasa kabilanci da bangaranci to ba za a samu ci gaba ba
dama an haka mutun ya fara neman irin wayannan hujojin a neman shugabanci to kai ka san ba zaman lafiya yake so ba
yawanci masu cusa wayannan akidun ba wai suna yi don ci gaban al'umma bane
zauren matasa na ta hada muhawara akan wannan matsala ta cusa ma jama'a kabilanci da bangaranci a zakata domin a raba kansu a kawar da hankulansu daga kan abubuwan zaluncin da ake aikatawa a kasa za ku ji muhawarar a cikin zauren matasa
Me yasa yawancin shugabannin al'umma ke kawo rarrabuwar kan jama'a?
Duk da kike da karamin shugabanni suna kawo rarrabuwar kan jama'a. Gaskiya ce da tsayarwa. Duk maganar shi ne a samu shugabanci na gari. Ba shugabanci na gari haɗin kai da zai ba. Dole ne ya kasance an ilmantar da mutane.
Mun yi tambayar cewa a ganinku ta yaya za a samu zaman lahiya da shugabanci na gari idan ana iya raba kan matasa ta hanyar bangaranci da kabilanci da rashin haɗin kai musamman ma a arewacin Najeriya. Za ku ji amsoshin tambayar nan da ma duka sauran abubuwan da muka bayyana a baya a cikin yau da gobe shirin matasa. To Jamila kahin mu kai ga tambayar mu ta
jiya
a wannan mako abubuwa da yawa sun faru
gaskiya
a duniya Najeriya, Niger, Paris
gaskiya
to me yahi daukan hankulan jama'a ne akan ko kuma wani yawa a kahohin sadarwa kamar su Facebook, Twitter haka
kwarai da gaskiya Halima kin san kamar kika faɗi cewa abubuwa da yawa sun faru kamar baya ma a Paris to abin da ya fara a Paris gaskiya mutane sun tattauna wannan batun sosai inda ma an ce wajen sama da mutane 120 suka rasa rayukansu wajen kuma fiye da 300 ba sun samu rauni amma mutanen Najeriya da suke kafofin sada zumunci na Twitter ma mafi yawancin su ba su ji dadin yanda su a ganin su kamar an zuzzuta abin da ya faru a Paris saboda har
an nuna kamar ran waɗanda aka kashe a can ya hiran misali na 'yan Najeriya da ake ta kashewa
dan sun ma kawo maganar abin da ya faru a Bama da Buniyadi duk you know right yanda rayukan mutane duk aka kakkashe su to dan haka suka fara hashtag pray for Nigeria to shi ma ya samu karbuwa sosai inda suka ce to tunda dai ba za a ji tausayin su ba su bari su fito fili su nuna nasu damuwa kamar
kamar wannan abin da ya faru a Paris ya bude musu ido
so
fahimci abubuwa da dama
kuma gaskiya sun nuna bacin ransu ga shugabannin su saboda sun ce idan shugabannin su su nuna sun damu da su ba ya za a yi duniya ta kuka da abin da suke
sosai yanzu haka ina tabbatar miki shugabannin kasashen Afirka da yawa suna fama da matsalolin su amma zaki ga sun je kasar Faransa su
je
su gaisuwa
sosai
idan muka karkata kasar jamhuriyar Niger kuma a Jamila abin da ya faru tsohon prime minister kuma tsohon shugaban majalisar dokoki Hamma Ahmadu shi ma ya koma gida bayan ya yi shekara ɗaya na gudun hijira a kasar Faransa yana sauka aka kama shi
tofa
yanzu haka yana wani wurin da ba wanda ya sani kuma a wajen siyasar Niger da abubuwa da yawa suna ta faruwa kamar sabbin jam'iyyun siyasa misali akwai jam'iyyar MPR akwai kuma CPR waɗanda duka sun hito kuma sun tsaye da 'yan takararsu abin da ya faru kenan a wajen siyasar jamhuriyar Niger
sai kuma ta WhatsApp da akwai kungiyar da muka yi magana a kansu. Na ga sun fara yi kamar kowane sati ran Lahadi, zaki ga sun dauki Twitter da karfi. To wannan karan dai su ne wanda ake kira Arewa Activist Forum din nan. To jiya dai sun yi mahawara akan #educateArewa game da wai ilimin arewacin Najeriya. To sun da akwai maganganu da yawa da suka yi ta yanda za a tallafa wa ilimin arewacin Najeriya.
To Allah ya kyauta. Sai ina Jamila.
To yanzu kuma tambayar mu ta jiya ne, muka ce muku a ganinku ta yaya za a samu zaman lafiya da shugabanci nagari idan ana iya raba kan matasa ta hanyar bangaranci da kabilanci da rashin haɗin kai musamman arewacin Najeriya. Tambayar mu kenan a gare ku, kuma ga yadda kuka amsa ta Facebook.
Idan ana son zaman lahiya a samar da aikin yi ga matasa a gwamnatance, sannan a bude masakunmu, hanya guda ce ta samun abin sawa a baki a Najeriya, wato siyasa. In ba ka yi, ka zama yaron su ko yunwa ta kashe ka. Sako daga Yahaya Yusuf.
A gaskiya babu wata hanyar zaman lafiya mai dorewa da ta wuce haɗin kan matasa, domin kuwa idan babu haɗin kai ga mu matasa, to ba arewa ba kadai har ma ƙasa baki daya ba ta zama lafiya. Amma yau sai gashi wasu bata garin shugabanni na neman tarwatsa zaman lafiya tsakanin mu matasa. Sako daga Yahuza Sa'idu BKY Kakihu.
Ni dai na yi dora duk wani alhakin tashin-tashin na kabilanci ko bangaranci a tsakanin matasa a wuyan yan siyasa, domin suke amfani da wannan dama a yayin yakin neman zabe su cusawa kabilansu ko bangaren sakidar banza. Dan haka sai an fara magance wannan mummuna aƙidar a tsakankanin 'yan siyasa kafin a samu haɗin kai a tsakanin matasan Najeriya. Sako daga Abdulkarim Hassan Macina.
Salam yau da gobe. Gaskiya sai matasan mu sun fasa shaye-shayen ƙwayoyi kuma su je su yi karatu mai zurfi. Sako daga Mamman Sani Erogan Zindar Niger.
Yau da gobe amsar ku anan ita ce ba za a iya samun shugabanci na gari ba, haka kuma ba za a samu zaman lahiya ba ballantana haɗin kai, ganin yadda matasan za su tashi da wannan aƙida da aka zuba musu ta ɓangaranci ko ƙabilanci ko na addini. Gashi kuma babban abin takaici, wata rana kuma matasan ne shugabannin gobe, da fatan za a gaggauta gyarawa don samun zaman lahiya da ci gaba. Sako daga Sade Sa'idu Daura.
Hanya ɗaya ce ita ce a yi adalci tsakanin kowace kabila, shine zai kawar da kabilanci tsakanin matasa. Sako daga Mustafa Lawal Bulkacuwa.
Yau da gobe, lallai ilahin idan har ya kasance babu haɗin kai ga matasa, to babu yadda shugaba zai ya ba wa kowa haƙƙinsa. Watan dai shine Allah ya haɗa kawunan mu, amin. Sako daga Umar Miyatti Allah Shangom.
Tabbas 'yan siyasa na taka rawa a lokacin yakin neman zaɓe da kalamai masu sa ran rabuwar kawunan al'umma a Najeriya. Hanyar magance wannan matsala kawai a daina siyasar nuna bambancin addini. Sako daga Adamu Jumba Adamu Madara, Jihar Bauchi.
VOA wannan zance naku ku gyara shi. Arewa kanmu a haɗe yake, babu wani rabuwar kai a arewa. Sako daga Aziz Isiyaku.
Hakan za ta iya samuwa ne kawai ta hanyar yin adalci ta ɓangaren shugabanni tare da samawa matasa ayyukan yi. Sako daga Jabir Jafar Malumfashi.
Ya kamata matasanmu su san ciwon kansu, su daina bari ɓata gari da 'yan siyasa suna amfani da su wajen aikata zunubai. Don kai da kai, kai ne za ka sha wahala kuma ya shahi 'yan uwanka. Ya kamata matasa su nemi ilimin addinin Musulunci da na zamani domin amfanin su duniya da lahira. Sannan su san ciwon kansu, domin waɗanda ke amfani da su wurin aika-aika duk ba su saka 'ya'yansu. Sako daga Sa'adatu Precious.
A ganina, mu matasa sai mun san darajarmu, kada wani babba ya baka kuɗi ka aikata wani mummunan abu, da kuma mu zama masu ƙauna a duk inda muke. Mu daina nuna bambancin addini ko siyasa a zamanmu. Idan muna iya ƙaunar junanmu kamar 'yanci rani, ai ba matsala, domin in kana kudu, in ka ji wanda ke magana da Hausa, sai ka ɗauke shi ɗan uwanka ne, ko shi ba ƙabilarka ba ne, ko ba addininka ba. To idan muka yi haka, zaman lafiya za ta kasance a ƙasarmu. Sako daga Diamond Indirimbita Joseph.
Yanzu lokaci ne na muhawara a zauren matasa, kuma saboda mahimmancin abin da ake tattaunawa akai ya kamata kowa ya sa kunnen basira ya saurara domin batu ne akan zaman lahiya da haɗin kai tsakanin 'yan ƙasa musamman da yake akwai masu amfani da ƙabilanci da ɓangaranci da addini suna raba kan 'yan ƙasa. To ko me manuwarsu, me suke son cimma? Hassan Maina kaina ne jagoranci wannan muhawara tsakanin Hassan Gimba Ahmed da Dr. Muhammad Kabir Al-Zubair. Shin ma da harin harko ana iya kawo shugabanci na gari a inda ake amfani da kabilanci da bangaranci?
To bi zai taba yiwa a samu shugabanci na gari ba. Domin duk inda aka haddasa kabilanci da bangaranci to ba za a samu cigaba ba, domin al'umma kullun suna yakan juna, suna fada da juna. Ba za ta ba samu shugabanci na gari ba.
Na'am. Dr. Azubair, me zaka ce akan wannan tambaya?
Tunda ka riga ka ce an kawo kabilanci da bangaranci, kaga ai magana ta kare. Dama an haka mutun ya fara neman irin wayannan hujjojin a neman shugabanci, to kai ka san ba zaman lafiya yake so ba. Yana son kansa ne idan abin da zai samu. To da jama'a kuma kaga ga da yake kasa ga akwai talauci, akwai irin ababa irin makamancin haka. Da an kawo musu wannan magana sai kaga sun bi, dan suna ganin ai wannan ai shi an nasu ne. Eh, kuma zai musu abu, kuma alhali ko da yake ma an ka dubi tarihi, duk wanda suke musu wannan abun ba abin da suke musu na alheri ta bangaren shugabancin ma. Amma mutane har yanzu basu daddara ba, sai a sake dawowa a sake musu wannan yodarar sai su sake bi. To kuma me yake ka haka, ni ana fahimtar rashin wayewan duniya, rashin ilimi, wato fahimtar ilimi ta zaman ya kamata, da kuma yadda ake zamantakaiya tsakanin mutane yadda zai kawo ci gaban al'umma. Ka gane, in aka yi haka a duk kasashe, ƙasashe ko a ƙasashen Turai, ƙasashen da suka rungumi baki sun fi samun ci gaba fiye da wanda ba sa yi. To bare ma mu nan muna tare, kai kana ga wanda zai taimaka maka da zai abin ga din gyara maka rayuwa, sai ka ce za ka bi wani dan ƙabila ku guda ne? Ai ba wannan. To kaga wannan shi yasa nake abin da ke nufi da rashin ilimi.
Gaskiya Dr. Warren, gaskiya ne. Mallam Sagin Bamet, kabilanci da bangaranci wani irin tasiri suke yi dangane da kuma baya a zaman lafiya musamman tsakanin al'umma?
To ai ba karamin illa suke yi ba. Yanzu yau zaka ga kusan jihohin arewa daddai ne, zaka ga babu fada tsakanin wannan kabila da wancan kabila, ko kuma wannan bangare da wannan bangare, domin an riga an cusa wa mutane. Kuma kamar yanda kowa ya sani, yanda ma shi wanda ya magana ka da zu doctor ya faɗi, yawanci masu cusa wayannan aƙidun ba wai suna yi don ci gaban al'umma bane. Yanzu idan ka duba tarihin almundan hana da cin kuɗi da rashawa a Najeriya, ba za ka ga ƙabila ɗaya bane suke yi. Za ka ga duk ƙabilun Najeriya wanda suka samu kansu a wajen za su haɗa kai su ci. Idan kuma ma mukami ne na siyasa, za ka ga duk sun haɗu kowane ƙabilu su wai yanka sa kenan wajen rabo nama su raba daidai kansu. To amma wajen rabo shi ne kowa sai ya dawo gida ya ce wa al'ummarsa, kar ka yi dadawa ne kabila kaza ne, ka kai dadawa ne kabila kaza. But abun takaicin shi ne wani lokacin ka tsaya sai ka ce to shi Najeriya din tun ba ma mu arewa ba, talaka fa shi ne makin kansa. Yanzu a jihohi da dama za ka ga kan cewa jama'a suna kuka da gwamnatocin da ke kansu, amma kuma sun zaɓi wannan gwamnonin wai don ƙabilansu ne. Amma kuma babu abin da yake tabuka musu na cigaba. Yanzu zan baka wani misali da wata jiha, ba zan kira sunanta ba, amma jiha ɗin tana da local government wajen 17. An yi zaɓen nan da aka gama, gwamnan da ya ci zaɓe wai jama'an local government 5 ba su zaɓe shi ba, ba 'yan ƙabilansa ba ne. Yanzu na an biya albashi amma babu wayannan local government guda 5. To su ƙabilansa kansa ma waɗanda suke da hankali da wayo da tunani da hangen nesa ba sa jin daɗin wannan abun, domin zalunci ne ƙarara. So wannan ƙabilanci din nan da shugabanni suke yi, zaluntan jama'a suke yi, kuma matukan wannan ci gaba ba za ta ba samu ci gaban da ya kamata a samu ba.
Dr. Azubar, idan muka duba kasancewar matasa su ne ƙashin bayan kuma menene da ake na rayuwa, me yasa kake jin suke yarda ake amfani da su musamman abin da ya shafi bangaren ƙabilanci da bangaranci?
To ai wannan magana ita ce magana da nayi ta farin farko, cewa rashin wayewan kai ne da kuma rashin ilimi. Yanzu ka duba ma makarantun namu da za a koya musu abubuwa yanda duniya ta dosa, babu su, domin ba koyarwan kirki. Malaman ba masu malaman wanda suke kalilan da suke wurin ma ban san abin da ya kamata su koya. Misali yanzu na ji a Najeriya yawancin makarantu na secondary da fara ba aka koyar da tarihi. To ka san ko wanda bai san tarihi ba, ai ka san yana cikin duhu. Kuma Bahaushe yace rashin sani ya hudure duhu. Tunda baka san abin da ya wakana baya ba, ai ka san ba za ka iya dokan matakan da zaka maganta shi don kare sake faruwa ba. To shi yasa kike ganin da ababan da suke sake ta dawowa yanda shi malamin ya faɗa sai kaga an sake wanda suka zaben ya sake dawowa ya sake yoduran su. Yanzu ya kamata a ce a Najeriya mutanen mu na arewa da talaka ai sun fahimci cewa to wayannan mutanen da suke zuwa su kawo musu gishiri su kawo musu kaza ba dan Allah da annabi suke musu ba, amma koya akai sai ga kuma sun za su sake bin bayan su. To kaga mu da talaka ma na shi matsala bayancin su 'yan siyasan da suke zuwa suke yaudarar ta.
Kazan karin bayani kuma kan wannan shi ne su jihohin arewa din nan shugabannin su sun cusa abinda a turanci ake kira culture na talauci da jahilci. Don hakan nan makarantun wajajen zaka ga duk a kashe suke. Idan suna nan yaro sai ga makaranta bai san ma me ya koya ba. Su manyan 'ya'yansu duk suna karatu a kasar waje. Talauci kuma zaka ga shi talaka din da nace shi ma yana da matsala. Sai shekara hudu yana tsino gwamnansa kan ba aikin da yake mishi, amma da yake an cusa mishi talauci karfi da yaji. In aka je zabe zaka ga wani ma har ganye yake dorawa kansa. Sai a bashi naira 500 sai sake zaben wani azzalumi. Ya gwammace koma shekara hudu yana zaginsa akan 500.
Kuma wannan sai ka suna mun wani malami na a jami'a Professor Ologunniga inda yake ce mana lokacin muna karatu yake cewa a Najeriya babu in reality babu wani kabilancin da yake faruwa fase, sai dai kullum sun shugabanni suke amfani da kabilancin da bangarancin domin biyan muradin kansu, biyan bukatun kansu. Yayin da suka samu shikenan hada kai a kasa daya al'umma daya. In ba samu kuma ana danne mu. To doctor, idan muka duba irin waɗannan abubuwan, wace irin rawa matasa ya kamata su taka domin su cire kansu daga cikin irin wannan kangi?
To ai wannan shi kuma wannan matakan da ya kamata su dauka shine, na daya duk wani wanda zai zo ya nuna musu mutane da suke zaune da su tare da su shekaru aru a zuwa ce da su a'a wani ba naku bane, su san cewa munafiki ne, kar su zabe shi. Ko da zai ba su wani abu su ansa, dama ai kudin su aka sata su ansa, amma su duba wane ne yake tausaya musu, yake da hanyoyi, yake wato shiri na kimtuta talakawa, sai su zabe shi. Tunda zaben kuriya ne, sai suka bi ma suka mara mashi ba shine zai zama shugaban kasa shugaban wurin inda aka zabe shi. To wannan ne fa za su wato a takaice wannan fitta kansu daga cikin wannan rami yana hannunsu, su ne wuka su ne nama. An suka ki to shi ba za a amfani da su, amma ko ba su yadda suka kauce da wannan abubuwan ba a nasu tunanin su ma kenan su matasan. To an dinga jujjuya suke nan har ila yau mai kiyama.
Mala san gamba, idan muka amfani da yanda wasu shugabanni suke amfani da kabilanci da bangaranci da kuma rashin haɗin kai domin su farraka kan matasa a Najeriya, me kake jin waɗannan abubuwan suke haddasawa manya-manyan illoli na kurkusa da kuma manya-manyan illoli da kuma sai da a baya ne canza ga illolin su? Misali
babban illa da wannan shugabanni suka dasa zukatan jama'a shine rashin ci gaba,
musamman matasa da muke magana akan su.
Haka shine rashin ci gaba, domin shi matashi zaka ga na farko an yi amfani da shi kan cewa ya bi wannan don kabilansa ne ko kuma sun fito daga yanki daya ya zabe shi, amma shi kanshi ya san cewa in cancanta ne bai cancanta ba. To matukan haka ne yake tafiya, ai ba karamin illa bane, domin wannan wajen nasu bai zai taba samu ci gaba ba. Kullum ana cikin kukan ba mu da titi, ba mu da asibiti, harkoki sun tsaya, babu abin da ke tafiya. To dole ne shi matashi ya yi wa kansa kiyamun laili ya dinga tunani wane ne ya sani yake gani har ga Allah zai taimake shi, zai taimaki jihansa, zai taimaki al'ummarsa.
To doctor, me zaka ce kuma kan wannan?
Eh to gaskiya inda shi Malam Hassan ya faɗa ne matasa dole sai su farga, domin wallahi in ba dai sun falga sun nuna cewa gashi abin da ya kamance su ba, suna neman su kwato haƙƙinsu. To 'yan siyasa fa su ba ruwansu, yadda kuma aka yi bayani a baya 'yan siyasan nan ka duba abubuwan da suka yi, sai su bayan sun riga sun yaudare su bayan shekara hudu sai su sake dawowa. Kuma su ai wato tunani ne ya kamata mutane su yi wa kansu nasiha. ka gane ko babu wata mafita in ba wannan ba su mai matasa su yi kansu nasiha su ga cewa a wannan maganar fa siyasar nan yanzu shekara 2018-17 ake ta yin ta amma abu daya ake ta bin abu daya ka gane ko ai in ka ga kai ta abu kaga ba babu baya baka samun irin wato sakamako da kake gani ya kamata ka samu ai kai ka canza salo ko to abin da ya kamata su yi kenan takeice
To me yasa yawancin shugabanni ke kawo rarrabuwar kan jama'a? Shin ana iya samun haɗin kan al'umma inda babu shugabanci nagari?
Shugabanci nagari shine ainihin abu na farko da zai iya kawo haɗin kan al'umma. Na farko, duk shugabanni sukan sa mutane abin da ya dace. Kudaden da aka yi kasafi na cewa za a gina asibitoci, za a gina makarantu, za a kashe kudade akan ainihin ayyukan yau da kullum. Ya kasance an yi wa kowa ba tare da bambanci ba wannan abun yakan cire abubuwan da mutane suke musamman ɗin siyasa zai samu jama'a su ringa cewa ai wani bai son ku saboda ku kaza ne sai so ya muku wannan aikin saboda ku kabila kaza ce wato duk maganar shi ne a samu shugabanci na gari ba shugabanci na gari haɗin kai ba zai yi ba abin da ke faruwa in kin lura ko a nan Najeriya da kuma sauran kasashen Afirka za ka ga cewa ai mutum ya zama to bin shugabanci na gari ya ga cewa ba zai samu haɗin kai na mutanen ƙasa gaba ɗaya ba sai ya fara ainihin ka abubuwan da aka rarraba kan jama'a saboda wannan hanyar kawai ita ce zai samu ainihin ya ci gaba da wannan mulki nashi na zalunci in ana son haɗin kai ba wai na matasa kawai na kowa da kowa dole ne ya kasance shugabanci na gari shi ne ainihin ginshiƙi na samun haɗin kai in ba a ilmantar da jama'a to dole ne a ci gaba da samun irin wannan in kin lura zan ba ki misali wannan mutumin da ake magana yana maganan diaspora yau ya ji America ya tara ainihin Igbo ɗan uwan shi ya fara musu maganan cewa yana buƙatan ainihin makamai bindigogi da ainihin harsashe don su kare kansu saboda wannan gwamnati tana buƙatan wannan abun tambaya da suka fuka kawai guda ɗaya ce suka ce wai shin wannan abu nashi na diasporan me yake so ya cimma da wannan abun nashi to kun ga waɗannan masu ilimi ne a can wurin ya kawo musu wannan maganan suka tsaye da shi akan kafarsa saboda su mutane ne masu ilimi kuma sun san meye duniya ke ciki amma yana dawowa Najeriya satin nan da ya wuce jaridu duk sun yaɗa labarin cewa an rufe Enugu an rufe Owerri an rufe Port Harcourt an rufe ina saboda ana zanga-zangan goyon baya ga ainihin Biafra da kuma Sakoshi nan duk Kano kun ga kenan waɗanda suke targeting wato mutanen da ake nema mutane ne da ba su da ilimi ba su da wayewa sai ana son a maganin rashin haɗin kai da ainihin rarraba kan mutane akan ƙabilanci da addini dole ne ya kasance an ilmantar da mutane sun san menene ainihin wato abin nan da tsohon shugaban majalisar dattawa yake mutane su san ainihin damansu daga hagunsu in babu haka za a dinga samun matsaloli ne da yawa sannan ilimin ya kamata a ce akwai ilimi da ake ba mutane na sani ainihin muhimmancin zama a ƙasa ɗaya da ainihin taimakekeniya don kawo ci gaban ƙasa in babu wannan shi ma kuma akwai matsala don mutane za su yi ilimi amma kuma mutum guda zai ainihin kawo musu wani labari wanda ba tare da bincike ba kawai za su hau kan shi su yi aiki da shi so abu na farko shi ne a ilmantar da mutane na biyu kuma a wayar da su kan cewa haɗin kai shi ke kawo ci gaban ƙasa ba wai rarrabuwa ba duk ƙasar da ta rame ta tarwatse to za ki ga wannan ƙasar ba ta da ci gaba duk ƙasar da ta haɗe kuma ta samu ainihin a murya ɗaya wajen ainihin fushin abubuwa na ci gaban ƙasansu da zai ga cewa wannan ƙasan ta samu ci gaba duk inda kika lura fararen shugabanni suna kawo rarrabuwan kan jama'a to gaskiya ce ba su tsayar ba in kin lura da ainihin campaign da aka yi a 2015 na shugabancin ƙasa in kin lura duk mutanen da suke zuwa suna campaign da ainihin addini ko kabila za su tarar da fiye mutane su wani abu ba saboda haka ba su da wani abin da zai gaya mutane cewa da abin da muka muku ne shi ba saboda haka dole su kawo magana cewa ai wane ya sane ka ne saboda addini ka wane ya sane ka ne saboda kabilar ka kuma a tsakanin mutane a Najeriya ba wanda ya sane wani saboda kabilar shi saboda in su yi duk mutane suna zama tare suna shiga mota iri daya suna zama makarantu tare kawai sai in ɗan siyasa sun kawo rigima ne ya ga cewa an samu a rigima ya tsalle a wuri kaza rigima ya tsalle a wuri kaza amma a matsayin na can Najeriya ba inda za ki yi ki samu wajen Najeriya wasu na da mutawa duk inda yake ne za ki samu Najeriya suna zaune wuri ɗaya ga dinu addinai daban-daban duk inda suka haɗu a wuraren aiki ne a makaranti ne a kasuwanni ne ana hakoki inda kawai ake samun matsala sai inda ɗan siyasa waɗanda yake su ne ainihin suka jarumci jama'a suka koma kuma suke kokarin su rarraba kansu nan ne za su ga an samu rigima tsakanin kabila kaza da kabila kaza duk masu haddasa rigimar nan abinda muke fata shi ne abin da za a yi a kasan nan ya kasance duk mutumin da ya kawo rabon jama'a wanda ya jawo ainihin hatsaniya ko tashin hankali gwamnati ta hukunta shi rashin hukunta jama'a tun daga baya can ya jawo kasar ta kai inda take a yanzu amma in ana hukunta mutane duk mutumin da ya tada rigima saboda kabilanci ko addini kowane shi a hukunta shi to za ki ga an samu haɗin kai sannan kuma ci gaba da ilmantar da mutane in akwai ilimi ai kan mana akwai wani wanda zai ga maka cewa bayan ya zo ya yi shugabance ka na shekara hudu bai baka asibiti bai baka makaranta ba bai san ainihin jin daɗin ka ba hanyoyin ka duk a lalace rana guda zai ce maka ai saboda kai kabilan wane saboda kai kabila kaza ne shi yasa ba a so mu shi yasa kuma suke cewa ba su sake zaɓe ma ba saboda haka dole ne a samu wayar da kan jama'a da ilmantarwa in ana sa samu haɗin kai ina da kyakkyawar fata in aka samu irin wannan Najeriya za ta samu ainihin ƙasa wanda yake dinkulalliya da mutanen ta masu alfahari da ita sannan kuma da haɗin kai wanda zai kawo wa ƙasar ci gaba duk mutumin da ya zo yana su tambaye shi tukunne ya yi musu saboda sau da yawa akan zo kawai mutane saboda idan su ya rufe da kabilanci ko addini in mutum zai fara musu magana ba sa duba me ya yi shi da kaɗai ko me ya yi musu kawai sai dai su hau kan abin da ya faɗa musu kawai saboda wannan sentiment na addini ko kabilanci ɗin amma ba wanda zai tambaya za ki tarar akwai gwamnatin da sun yi shekara takwas a kan mulki ba abin da za ki je ki tarar wannan gashi nan shi ne wanda suka yi na kawo ainihin ci gaban al'ummarsu amma in suka je suka yi magana suka ce sun yi yau ana musu jike da kulle ne saboda sai ɗan kabila ka gane sai ga matasa sun tashi sun ga gani su to da haka abin da zan gaya matasa shi ne tun mutumin da ya zo muku magana akan cewa wata kabila ko wani mutum na addini kaza ya same ka saboda kai kaza ne tambaya ta farko da za ku mai shi ne kai a matsalin ka na musulmi ko kristi ko bahaushe ko inyamure ko bayarbe me kai wa kabilar ka na kawo musu ilimi na kawo musu ainihin tsarin kiwon lafiya na kawo musu abubuwa na jin daɗin rayuwa in bai faɗi ba to ya nuna kenan shi ɗin ne abokin gabansu ba waɗancan kabilun ko waɗancan addinin da ake magana ba sau da haka shi abin da matasa kamata su kula da shi in kin ga arancin Najeriya in kin ga yadda mutane suka rarrabu ɓangaren addini da ƙabilanci in kin ga jihohi na Taraba Plateau da wasu ɓangare na Bauchi abin zai baka tsoro to amma na tabbata da wayar da kan jama'a da ilimantar da su waɗannan ɗan siyasa insha Allahu za su rafa inda za su zauna a wannan Najeriya ta mu na yau kawai fatan mu shi ne matasa ya kasance duk abin da za su ya kasance sun auna shi a ma'aumi na cewa shi wannan mutumin da yake ikirarin cewa yana son su me ya yi musu na ci gaba in bai musu kome ba an muke lantar ya yi su na shi na bai sun gaban su ba wancan mutumin da suke zai cewa shi na bai sun gaban su ba wannan shi ne kawai ainihin kira ta hanzar
Allah ya sa ɗan Najeriya sun saurari wannan waka da kunnuwan ba kai shirin ma baki ɗaya da kunnuwan basira saboda an yi bayanai masu kyau waɗanda idan da za a yi aiki da su wallahi za a yi maganin masu amfani da ɓangaranci da ƙabilanci da addini
gaskiya
yawa muna godiya sosai ga Kabiru Ɗaladi Lawanti malami a sashen koyon aikin jarida a jami'ar wato a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria wanda ya mana wannan bayani na baya-bayan iyakacin shirin kenan sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fagin
da wanda ya hada mana sauti Mr. Daniel Brown da engineer mu Mr. Wagner da ma Monsieur Innocent wanda ke zaune yana koyan wannan aiki na hada sauti sai gobar haka da izinin Allah ku huta lafiya san kwallo bata manta ba wasan koko bata mance ba
This program has come to you from the Voice of America, Washington.